This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkaro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharifiya tare da Baba Yakuwa, wato tare da Safilu Hashim, muka sake dawowa a cikin shirin mu na daren yau, Talata 14 ga watan Mayu shekarar 2024. A bangaren rahotanni za ku ji cewa gwamnatin jihar Oyo ta tabbatar da kama 'yan kasar Sin, wato China su biyu, da wasu 'yan kasashen Afirka su 30 bisa zargin harkar wato haƙar ma'adanai a jihar ba bisa ka'ida ba.
Everybody has to stand up to their responsibility to ensure.
Mataimakin gwamnatin jihar Oyo, Barista Bayo Lawal, yace jama'a su fuskanci ayyukan su don tabbatar da an sami cikakken zaman lafiya.
Da kuma ajiyar da kungiyoyin addini da na mata ke ci gaba da mai da martani kan matakin da ministan matan Najeriya Uju Kennedy Ohene ya ta dauka na yunkurin dakatar da auren wasu mata marayu su 100 a jihar Neja.
Sabanin abin da yake shine niyya na, domin ni ba yara zan aurar ba, ni tallafi na bayar ga iyayen yara.
Sai a kasance da mu domin jin waɗannan da masu ran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Muna kuma tafi da shirin Allah ɗaya, amma kafin nan sai a ƙara gyara zama a turare labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Yau Talata, sakataren jiran na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa ya matukar karɓuwa da ƙaruwar ayyukan soja a birnin Rafah da ke kudancin Gaza da sojojin ƙasar Isra'ila ke yi, yayin da aka tilasta Falastina kusan 450,000 gurin hijira daga yankin a cikin makon nan da ya gabata. Mataimakin mai magana da yawun Fahar Haq ya shaida manema labarai a hedikwatar Majalisar Dinkin Duniya cewa wannan yankin na ƙara kawo cikas ga ayyukan jin kai da kuma ƙara tabbare wahalar da ake ciki. A lokaci guda kuma Hamas na ci gaba da harba rokoki ba gayar babu dalili. Dole ne a mutunta fararen hula a kuma kiyaye su a kowane lokaci a Rafah da sauran wurare a Gaza. A makon da ya gabata ne sojojin Isra'ila suka tsananta kai harhare don ba mai a birnin Rafah da ba a taɓa umarnin ficewa, wato ta bada umarnin ficewa daga sassan birnin. Isra'ila ta ce tana gudanar da wani takaitaccen aiki na rarata kayayyakin 'yan ta'adda a kan iyakar Gaza da Masar. A wani yunkuri na farfaɗar masana'antun cikin gida yau Talata, shugaba Joe Biden ya sanar da sanya wani gagarumin ƙarin haraji kan motoci masu amfani da lantarki na ƙasar China, da sabbin haraji kan kwakwalwar kwamfuta da na'urar ta wato taron makamashin hasken rana da batirin lithium. Ba za mu bar ƙasar China ta mamaye kasuwarmu ba, wanda hakan ya sa ba zai yi ga masana'antun ƙera motoci na Amurka su yi gasa cikin adalci ba, in ji Biden. Zan yi hakan ta hanyar bin dokar kasuwanci na ƙasa da ƙasa. Ƙarin haraji kan motoci masu amfani da lantarki na ƙasar China ko EV a takaice za a ninka sau hudu, su kuma na'urar da ke ɗaukar makamashin hasken rana da kwakwalwar kwamfuta da ake shigo da su daga China za a biya harajin kashi 50%, wanda ya ninka adadin na yanzu. Adadin kan tama da ƙarafa kuwa zai ƙaru zuwa 25%, fiye da sau uku da yake matakin yanzu. To, labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu mahara ɗauke da makamai sun kashe jami'ai a gidan yaron Faransa guda biyu tare da raunata wasu guda uku a wani harin wuce gona da iri da aka kai kan ayarin motocin Normandy a yau Talata, inda wani babban fursuno ya tsere kamar yadda jami'ai suka ce. Motar dai tana jigilar fursunoni Muhammad Amra zuwa gidan yaron Iruz bayan wata kosu da ke ruren lokacin da aka yi mata kwantan ɓauna. Ministan shari'a na ƙasar Eric Dufan Moretti ya ce zai shiga sahun masu fama don magance lamarin. Ana amfani da dukkan hanyoyin da za a bi don gano waɗannan masu aikata laifuka. A kan umarni na, an tattara jami'an 'yan sanda da dama da jandarmomi, ji ministan harkokin cikin gida Janar Dramanin a kan shafinsa na X. harin na safiyar yau wanda ya janyo hasarar rayukan jami'an gidan yari abin mamaki ne a garin baki daya inji shugaban Faransa Emmanuel Macron a shafin X al'umma kasar na tare da iyalai da waɗanda suka jakkata da kuma abokan aikin su Yau talata majalisar dokokin juji ta amince karatu na uku kuma na ƙarshe a wani kudirin doka da ya raba kan jama'a kuma ya haifar da zanga-zanga na makonni da dama inda masu suka ke kallon hakan a matsayin barazana ga yancin demokradiya da kuma burin kasar na shiga kungiyar tarayyar Turai. Kudirin ya buƙaci kafafen yaɗa labarai da kungiyoyi masu zaman kansu da sauran kungiyoyi da sirdista a matsayin masu neman biyan muradin wata ƙasa ta ƙetare. Idan har suna samun kashi 20 cikin 100 na kudaden su da kasashen waje gwamnati ta ce kudirin dokar ya zama dole domin daƙile abin da take ganin na illa ga harkokin siyasar kasar da kuma hana wasu kasashen waje da ba a san ko su wane ne ba su yi kokarin ta da zauna tsaye
Sarki da Hashim aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Shirin zai dauko sahu ne daga jihar Oyon Najeriya inda gwamnatin jihar ta tabbatar da kama yan kasar sun wato China su biyu da wasu yan kasashen Afirka su 30 bisa zargin hakar ma'adanai a jihar ba bisa ka'ida ba kamar da yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin mu Hassan Umar Tambola ya aika mana
Gwamnatin jihar Oyo ta tabbatar da kama yan kasar China biyu da wasu yan kasashen Afirka 30 a bisa zargin harkar ma'adanai a jihar ba bisa ka'ida ba a sakamakon yin hada-hadar ma'adanai a yankin Nakisi da kama masu hada-hadar yasa gwamnatin jihar ta Oyo sun rufe kasuwar ma'adanai ta Soro tare da yin gargadin cewa kowa ya zauna lafiya a yankin
Everybody has to stand up to their responsibility to ensure adequate peace in our own region here assistance to ensure that that area remains peaceful and the market as a road remains closed until further directive is given.
Mataimakin gwamnatin jihar Oyo, Barista Bayo Lawal, ya ce jama'a su fuskanci ayyukansu don tabbatar da an sami cikakken zaman lafiya a wannan yanki. Saboda gwamnati na yin abin da ya kamata don tabbatar da cewa akwai zaman lafiya kana kasuwar Soro da aka rufe za ta ci gaba da zama a rufe sai wada hali yayi. Ya gargadin cewa duk wanda aka saki kamawa yana taimakawa yan kasar China suna hada-hadar ma'adanai ko suna safarar ma'adanai ba bisa ka'ida ba gwamnati za a hukunta shi Oba Abdulrahman Beku yace a matsayin su na shugabannin jama'a sun san tsaro na da muhimmanci za su koma gida su gayawa al'ummomin su sakon da gwamnatin jihar Oyo ta ba su game da zaman lafiya
We as community leaders we know that it is the interest of the community have in hand because without security there won't be any development so we are going back home, advice given to us, we are going to take it to it and then ensure that security prevails in the country.
Basarakin gargajiya a yankin Nakisi, Oba Abdulrahman Beko ya ce za su koma gida, su faye cewa jama'ar su sakon gwamnatin jihar Oyo a game da zaman lafiya da tsaro, saboda ba abin da za a iya yi idan babu tsaro, don da su ma al'ummar Kisi suna son tsaro, kuma za su yi kokari don samar da tsaro tare da haɗa kai da jami'an tsaro, don a sami zaman lafiya a yankin. Daga nan sai basarake yayi alƙawarin cewa za su baiwa jami'an tsaro tabbacin samun haɗin kansu a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso. Harkar ma'adanai ba bisa ka'ida ba yana ɗaya daga cikin hanyoyin da masana da shugabanni ke cewa ke haddasa rashin tsaro a ƙasa idan ba a manta ba. A watannin baya aka kama masu haƙar ma'adanai sama da 40 a jihar Oyo inda an ka yanke musu hukuncin ɗauri daban-daban haka zalika a watannin baya an sami wata fashewa mai ƙarfi ta girgiza birnin Ibadan inda ake zargin masu harkar ma'adanai da ajiye ababen fashewar wanda ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane da rushewar gidaje da lalacewar dukiyoyi na miliyoyin kuɗi Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
An gaida Hassan Umar Tambol da wannan rahoto masu aro har yanzu dai muna Najeriya wannan karan a jihar Niger da batun yadda kungiyoyin addini da na mata ke ci gaba da mai da martani kan matakin da ministan matan Najeriya Uju Kennedy Onene ne ta dauka na yunkurin dakatar da auren wasu mata marayu har su 100 a jihar ta Niger
Ƙungiyoyin addinai da na mata na ci gaba da maida martani akan matakin da ministan matan Najeriya Uju Kennedy Ohanenye ta dauka na yunkurin dakatar da auren mata marayu 100 a jihar Niger. Dama dai shugaban majalisar dokoki ta jihar Niger ne barista Abdulmalik Sarkin Daji shine ya dauki nauyin kusan kashi 80 cikin 100 domin aurar da waɗannan mata da ubanninsu maza suka mutu a sakamakon tashin hankalin ƴan bindiga a ƙaramar hukumar sa ta Mariga. To amma kwatsam sai ya samu sakon wata takarda daga ministan matan Najeriya da ke nuna cewa a dakatar da wannan aure saboda dalilan cewa matan yara ne. Shugaban majalisar ya ce shi kam a iya saninsa ba yara zai aurar ba.
Sabanin abinda yake shine niyya na domin ni ba yara zan aurar ba. Ni tallafi na bayar ga iyayen yara da suke da bukatun su aurar da yaran su ba su da dukiyan aure.
To shugaban kungiyar mata zalla ta Najeriya Hajiya Saratu Sa'a Musawa ta yabawa matakin shugaban majalisar jihar Niger akan wannan mataki. Sannan ta ce ya kamata ministan matan Najeriya ta yi bincike akan lamarin.
To gaskiya wannan yunkuri ne mai kyau kuma abin ni kaina ya bani sha'awa. Ita ministan mata ya kamata kamin ta ba da wata takarda ma ta yi tsaya ta yi bincike ta gani. Shin waɗannan yaran sun kai munzalin da za a aurar da su koko ba su kai ba.
To shi ma dai shugaban kungiyar muryar talaka a jihar Niger Murtala Mai Gyada ya ce daga cikin matan da aka baiwa gudunmuwar wannan aure akwai zawarawa da ba su dade da yin aure ba amma kuma ƴan ta'adda suka kashe mazajensu.
Mu kungiyar muryar talaka a bisa binciken da muka yi a wayannan mata ba wai yara kanana bane, akwai jaurori ma da wasu ƴanda suka rasa mazajensu a wajen wannan fadace-fadace. Saboda haka gaskiya muna goyon bayan wannan aure 100%.
To tuni dai kungiyoyi irin na addinai suka shigo cikin wannan magana. Rabar Musa S. Dada shi ne tsohon shugaban kungiyar Kristoci ta kan a jihar Niger.
Sika ya yi taimako ne idan gwamnati ne sun na so su samu wanda za su aure. Masu aure su ce ba su da kuɗi, aka taimake su ba laifi ba ne. Amma inda aka ce akwai yara ƴan mata a ciki, to ya kamata a duba shin da gaske ne su yara ɗin suna son auren ko kuwa ana tilasta su.
To shi ma dai shugaban kungiyar musulunci ta Izala a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ya ce matakin da ministan matan ta ɗauka ya ci karo da tsari irin na addinin musulunci.
Ina kira ga gwamnatin tarayya ta ja kunnen ministan mata ta hana wannan alkhairi da ake so a yi na aurarwa. Ina fata za su janye maganganunsu na suka ga shi kakakin majalisa na jihar Niger. Ba za mu amince da irin wannan ba domin addininmu yana da tsari wurin aurarwa.
To daga bisani dai mun zanta da wasu daga cikin amaran da ke shirin shallalle da ke cikin yanayi na farin ciki.
Sunana Habiba Muhammad, ina farin ciki da wannan bikin 100%. Ina son shi sosai, rashin karfi ne shi yasa ba a riga an yi ba. Sai ga wanga tallafin ya zo mana. Babu mahaifina iyaye barayi suka kashe shi a nan Bere.
Amina Umar, hasali ma mun ka kawo mazajen ko da masayin wannan muna tare da su. Yanayin dai kamar yadda iyayenmu mata ke rike da mu ne, suna abu ba su da ƙarfin da za su aurar da mu. Shi ne Allah ya kawo mana wanga.
Malama Amina Umar na ɗaya daga cikin uwayen ƴan matan da za a aurar ta ce yanzu kimanin shekaru 4 kenan tana buƙatar aurar da ɗiyarta amma lamarin ya faskara.
Na kai kusan shekara 3 zuwa 4 da nake so in aurar da wannan yarinyar saboda yanayi da babansu ya bani. To shine gabaki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala bai sa an aurar da ita ba sai a wannan lokaci da shi mai girma kakakin majalisa ya zo.
Kokarin samun ofishin ministan matan Najeriya domin samun ƙarin haske akan wannan lamari ya ci tura, domin kuwa duk kokarin samun ta wayar salula ya faskara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, bari masu sauraro ka dade a shagala ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kafin mu ci gaba sai a dan rausaya da wannan.
Allah sarki jara, amin. Allah jara, amin. Yau komai ya tsada, shinkafa ta tsada,
Allah yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wani garin da ake kurba manya da zalla. Wani garin bai kai gabas da nisa.
Madalla. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin da Allah daya gari bamban. Shirin na wannan makon yaya da zango a kasar Finland, kasar da ke arewacin nahiyar Turai. Wurin da ya fi ko ina farin ciki a fadin duniya.
Suna ba mu kowane dan kasa hakkin shi ko kuma kowane mazaunin kasan hakkin shi, ana ba shi mutuntawa da duk wani abu na more rayuwa, kama daga kiwon lafiya, makaranta, jin dadin rayuwa, da rashin talauci abinci.
Da nazo garin da ban samu kowane problem cikin garin da dadance o Finland, they treated me bad or no. I'm always like kuluna jin dadi.
Babu wannan da zaka iya cewa wannan yafi wannan ta fannin tsarin karatu da kuma fannin tsaro. Yana wuya kaji wani abu ya faru ta harkan tashashashen hankali ko kuma tsaro ko wani abu makamancin haka.
Wani garin da ake kurba mun ga dadin rayuwar wani attajiri na doko, rayuwar wani hamshake yau na ne.
To sai ku biyo mu don jin labarin waɗannan 'yan Afirkan da suka yi nasarar samun damar yin rayuwa cikin jin daɗi a ƙasar da ake ganin kwata-kwata babu talaka, ƙasa mai dubban tafkuna da tsibirai da gwamnatinta ta wadata jama'a da duk abubuwan more rayuwa. Sunana Ramatu Garba Baba.
Sunana Mubarak Aminu, ni asalin mutumin Kaduna ne, Ikara local government. Yanzu haka ina zaune a Ulu, sunan garin mu a Finland. Yana na arewacin Finland, kuma shine kaman gari na uku a Finland da yafi mutane. Ina jin kimanin mutane da suke garin, mazauna garin za su kai mutane 200,000 da yan kai.
Ɗaya daga cikin bakinmu a cikin shirin kenan da ya shafa shekaru da dama a ƙasar ta Finland, yana ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da ke aiki yanzu haka a shahararren kamfanin nan na Nokia.
Sunana Umar Bala Muhammad, ni haifaffen Najeriya ne, an haife ni a garin Kaduna, amma yanzu ni mazaunin ƙasar Finland ne, ina sana'an buga ƙwallo, wato taka leda kenan a Hausance.
To za a ji ƙarin bayani a gaba da abin da ya ja hankalinsa zuwa ƙasar ta Finland. A nashi ɓangaren kuwa Baba Mensa ɗan asalin ƙasar Ghana ne. Yanayin kwanciyar hankali a Finland ne yasa ya yanke shawarar zama dindindin a cikin kasar.
Nazo Finland 2017 cikin sama. Kwakwallo ya kawo ni nan ga. Amma da nazo Finland, na ji dadin Garinga, domin Garinga like one of the peaceful countries. Ce nagan kaman no, ya kamata in take advantage of the country. Ya kamata in learn yadda suke magana, their culture, da sauran abubuwan da suke yi.
To kamar yadda watakila aka sani, shekaru bakwai kenan a jere ake karrama kasar da lambar wuri mafi farin ciki a duniya. To amma ya rayuwar baki ke kasancewa a wannan kasa? To kowanne daga cikin bakin namu na da bayanin da ke tabbatar da rahoton na Majalisar Dinkin Duniya. Mubarak da ya karatun digirinsa na biyu da na uku a kasar ya ce Finland kasa ce mai cike da abubuwan ban mamaki, musamman ga waɗanda suka fito daga ƙasashe masu tasowa.
Gaskiya so suke yi kada a samu talaka, amma kuma ba sa son a samu gap tsakanin wanda ya fi kowa kuɗi da wanda ya fi kowa rashin kuɗi. Finland wanda ke ansan kuɗi wanda ya wuce euro 100,000 a shekara, za ka iya ganin sunayensu a wani website. So su gaskiya tara abun duniya ko kuɗi ko mutane su tara kuɗi, su wannan ba wani abun alfahari ba ne. Asali ma ba sa alfahari da shi, ba sa alfahari da kuɗi. To kiwon lafiya dai kyauta ne ma kowane ɗan ƙasa ko kuma kowane mazauni, ko da ka zo karatu inda kana da takardar zama, so za ki ga cewa za ka iya zuwa asibiti, yawanci ba sai da kuɗi ba. Mata dai in ta ɗauka ciki tun daga wata da ta ɗauka ciki ta je asibiti, kowane wata ana mata check-up. Asibiti na musamman na mata masu ciki da yara, wanda ake duba su kuma kyauta ne. Kuma in ta zo haihuwa, gwamnati tana ba kowane ɗa da za a haifa akwati na kayan sawa na yara kyauta, da kayayyaki a ciki kala-kala. In ba ka so ma za a iya baka kuɗin kayan. Sai kuma shi yaran ana haihuwan shi daga watan da aka haife shi za a fara biyan shi wani kuɗi har sai ya kai shekara 18. So kin ga ta wannan fannin akwai abin al'ajabi, ko zan ce idan kika lura da Afirka ba damu da duba yara da irin wannan abin ba. To kuma makaranta, kin ga makaranta akwai shi ma dai maximum da za ka biya, amma daidai gwargwadon samun ka, amma dai akwai wanda ma kwata-kwata ba sa biya. To shi university ma gaba ɗaya kyauta ne.
To ga Baba Mensa da sana'ar ƙwallon ƙafa ta kai shi ƙasar, ya ce bayan ƙarewar kwantiraginsa ne ya yadda da kirarin da ake wa ƙasar na wuri mafi farin ciki a duniya, saboda yanda gwamnati ta tabbatar da ya rayu cikin wadata a lokacin ma da bai da abin yi.
Contract na ya kusa karewa, sai na ce bari in try na samu unemployment benefit. Sai da na sa cikin unemployment benefit suka tambaye ni wani documents, sai na provide. Bai dadewa ba na samu unemployment benefit like from the government, the same salary da nake ansawa. Sai suka tambaye ni na so in je in koya aiki game da football na, in ban samu contract ba yanzu na yin je. Da ce to shi dai na dudu ba, amma sai wannan ta na samu team, amma still they are still paying me until in sign contract nan. Na zuwa school na koya abu nan for free, everything for free. Sai mantin kuma ya kai sun bani kudi kaman kudi da dan yin sai abinci da abubuwa, amma na still buga football, I'm still getting my salary from football.
Duk da wannan sauƙin rayuwar, akwai kuma wasu kalubale da baki musamman ƴan Afirka suka ce suna fuskanta a ƙasar.
Maganan kalubale da mu ƴan Afirka muke samu gaskiya shine, ina ganin har yanzu su ƴan Finland din local Finnish ba su saba da masu shigowa daga waje ba, ba kamar America ba. So har yanzu suna da wannan rashin sabon, so sai ka rikiɗe sosai, ka zama kamar su,
kake iya sajewa amma dai akwai wasu fannoni da su riga sun saba da kaman jami'a gani da yake ni na jami'a sosai na yi masters na fara PhD to a jami'a akwai a lot of mutane suke zuwa daga kasashen waje so su wannan sun saba amma in ka shiga cikin gari akwai sectors din da har yanzu ba su saki da ƴan waje ba so shine dai kalubalen da zan iya faɗa su suna yaren su ne so wannan ma yana zama kamar challenge
to kafin mu nada tabarman shirin mun sake ji daga bakin Umar Bala
Finland yana daga cikin ƙasa wanda suke ba da muhimmanci wurin kula da mutane kuma tsarin su gaskiya yana da kyau sosai musamman tsarin karatu da tsarin lafiya da kuma fannin tsaro to gaskiya duk wanda da yake da dama ko kuma yake da wani abu da zai iya zuwa ya tallafa to gaskiya ina ga kasar Finland za ta iya zama mai wurin da zai iya fara rayuwa ko kuma in ce fara tsara wata sabuwar rayuwa muhimmanci
Adalla to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah daya gari bamban yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyin su da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka za mu ta garba baba ki muku sallama daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus
To madalla sai a biyo mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri. Da haka kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice.
To a takaice yau Talata sakataren jiran na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya fadi cewa ya matakar karduwa da karuwa ayyukan soja a birnin Rafah dake kudancin Gaza da sojojin kasar Isra'ila ke yi yayin da aka tilasta Filistina kusan 450 gudun hijira daga yankin a cikin makon da ya gabata. Mataimakin mai magana da yawunsa Farhan Haq ya shida manema labarai a hedikwatar Majalisar Dinkin Duniya cewa wannan yakin na kara kawo cikas ga ayyukan jin kai da kuma katabar halin da ake ciki a yanzu. A wani yunkuri na farfado da masana'antun gida yau Talata shugaba Joe Biden ya sanar da sanya wani gagarumin karin haraji kan motoci masu amfani da lantarki na kasar China da sabbin haraji kan kwakwalwar kwamfuta da na'urar taron makamashin hasken rana da battery lithium. Ba za mu bar kasar China ta mamaye kasuwar mu ba. Ba wanda ya san wato ya san hakan. Yasa ba zai yi ga masana'antun kera motocin Amurka su kasa yin gasa cikin adalci ba, inji Biden. Wasu maharar ɗaukar makamai sun kashe jami'an gidan yari a Faransa guda biyu tare da raunin da su uku a wani harin wuce gona da iri da aka kai kan ayarin motocin Normandy a yau Talata, inda wani babban fursuna ne ya tsere kamar yadda jami'ai suka ce. Motar da tana jigilar fursunoni Muhammad Amra zuwa gidan yarin Evex bayan da wata mota dauke da ruwan lokacin da aka yi mata kwantam bauna. Ministan Shari'a na kasar Eric Dufon Moretti ya ce zai shiga sahun masu fama don magance lamarin. Yau Talata Majalisar Dokokin Joji ta amince da karatu na uku na kuma karshe a wani kudirin doka da ya raba kan jama'a. Ya kuma haifar da zanga-zanga makonni da dama inda masu suka ke kallon hakan a matsayin wata barazana ga 'yancin demokradiya da kuma burin kasar na shiga kungiyar tarayyar Turai.
To masu tsaro baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Kafin nan yanzu a madadin Sarfi Lahashin da ya tiya na gabatar da shirin da Baba Yakub Makeri da ya bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Saida Hawwa Shirin ki muku fata alheri da fatan za mu kwana lafiya. Sai da safin ku.